Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka ne Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan muhimmancin kula da lafiyar jiki ba sai mutum ya samu wata lalura ba, musamman ma matasa. Sannan wakiliyarmu ta tattauna da bakwarta mu ta yau akan irin gudunmuwar da take bai wa marayu. Baya ga haka kuma za mu leka filin girke-girkenmu, sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Haji shirinmu na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka, shin da aka yi masa tsari kwalliya da ado don matasa maza da mata. A cikin shirin namu na yau za mu yi duba ne akan kula da lafiyar jikinmu ba sai larura ta samu ba, musamman tsakanin matasa. Shin ko so nawa kuke zuwa duba lafiyar ku a shekara? Kuma za ku ji gudunmuwar da tauraruwarmu ta yau ta bayar na tallafawa rayuwar yara ƙanana ɓangaren basu tallafin ilimi. Akan ce matasa manyan gobe, kuma su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Kasancewarsu su ne masu jini a jika da suke kan ganiyar girma da jin ƙarfi, to yakan zama musu wani ƙalubale domin zuwa su duba lafiyarsu ba tare da tashin wani larura ba, ta yadda ba su damu da zuwa duba lafiyar jikinsu ba a asibiti. Shin ko me ke hana matasan duba lafiyarsu lokaci zuwa lokaci? Ga tattaunawa da muka yi da matasa akan lamarin. Washin an aji so nawa ne kuke zuwa ana duba ku a asibiti ba tare da ciwo ba? Ma'ana abinda ake cewa medical check up, wato aje a duba lafiyar ka a ga ina ne yake buƙatar wani kwaskwarima ko ƙarin ingancin wa'ensu sinadarai, ko kuma a duba lalle kana da cikakken lafiya. To a ajin namu yau ina tare da matasan da zamu tattauna da su don jin menene dalilin da yasa matasa ba sa yawan zuwa asibiti domin a duba su, kuma in suna zuwa so nawa suke zuwa a shekara. Cikin ajin namu akwai Usman Muhammad Chobal, Abubakar Muhammad da kuma Ibrahim Adam tare da Zaliha Jalo. Barkanku da zuwa.
Barkanmu da.
To a kowane fanni dai na rayuwa, a mace ne ko namiji, akwai abubuwan da jiki ke bukata ko kuma jiki yanayinsa ke canzawa, wanda wani lokaci ba sai ka kwanta a gado sannan kake bukatar a duba ka ba. To amma saboda matasa suna cikin ganiyarsu na abin da ake cewa danyen jini, sabon jini, kukan buƙaci zuwa asibiti ba tare da kun ganku kashir bankuna da zazzabi ko wani larura ba? So nawa kuke zuwa asibiti a shekara don kawai a duba ku?
Gaskiyar magana, in muka kalli tsarin mu matasa, akwai wani abu da muke kallo matasa, muna ganin kaman saboda muna da ƙarancin shekaru so larurori ba su cika damunmu ba.
Eh, wato kaman mutuwa nesa kenan.
Yawa, za mu ga kaman muna kai mutuwa nesa, to ba ma kawo irin wasu manyan cututtuka da su dame mu. Abin da yafi damun matasa da za mu gani irin muna daukar shi a matsayin wani cuta ne wanda kaman hamsi ne daga gidan kowa, mai wuce malaria ko typhoid ba. So wannan baya sa matashi ya ji cewa yana da buƙatar duk wani wata uku ya je domin yayi gwajin lafiya na jikin shi gaba daya. So amma zaka samu a cikin matasan akwai waɗanda suke kokarin yin haka, wasu kuma ba su bane suke kokarin, gida ne suke tilasta musu idan suna da iyaye da suka fahimci muhimmancin wato medical checkups, ko kuma wanda suna da tsarin nan na boko, irin boko ta shige su suna yin boko a ida, so suna yin duk wani abu wanda suka ji ya fito a cikin littafi, wato a littafin Bature, duk abin da suka ji an ce akwai bukata a ce duka a cikin shekara kaje kaman so hudu haka, kaman duk wata uku kaje medical checkups, to shiga sunayin shi wanda zaki ga koda brush ne wanda suke amfani da shi wajen yin brush za a ce duk bayan wata daya akwai bukatan ko kusati shida akwai bukatan ka canja brush din ka so ba sa wuce wannan kaidan za su tabbatar sai irin wannan zaki ga suna da ra'ayi na tilasta ma yaran su tun daga yarinta sai an je wannan cikon eh amma tsarin matasa in kika general perspective wato tsarin yanayin da matasa ke tunani gaskiya matasa ba su cika yin irin wannan tunanin ba amma ni a kashin kaina a baya ban cikin irin wannan tunanin ba amma ta zo wani mataki akwai wani lokaci da ni rashin lafiya so rashin lafiyar nayi kokari na gana magance shi a cikin gida sai naga ba abu bane wanda zan iya yi to da naje asibitin shi kanshi likitan sai nuna mun ina da bukatar rinka regular wato ina zuwa akai akai wajen yin gwaji domin a tabbatar da matakin rashin lafiya na har a zuwa samu lafiya so daga lokacin ina kokari ba dai nayi kamar yanda suke bukatun amma kuma ina kokarin gana jina
to Saliha bangaren mata kuna da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce kuna zuwa ma asibiti ba tare da sai kun kwanta ba amma da wuya a ga yan mata sun wanke kafa sun tafi asibiti domin neman lafiyarsu so a bangaren ku na mata ba kya gani akwai bukatar mace ta dinga zuwa asibiti akai akai kamar yanda yace kila wata uku ko bayan wata hudu
eh dan gaskiya akwai bukatar mata su dinga zuwa asibiti akai akai saboda ko yanzu ana samun cases na kansa na mahaifa da mata ke samu wata na kika ta zauna da shi ba ta taba haihuwa ba amma abu kadan soji kadan da za a mata a cire shi sai kika ya sa bata shine dalilin da yasa bata haihu lokacin nan kinga inda ta je an mata kila ma har ta wuce lokacin haihuwan bata je an duba ba sai wani abu ya kai ta asibiti ko ciwon mara in ya dame ta dan ko wannan menstrual pain in yana kawo shi ciwon daji
wannan ciwon al'ada
yawara sai yasa nake son mata muyi kokari ko da ba kudin a je asibitin gwamnati tunda shine yafi sauki kuma yafi kusa da mu a ringa zuwa ana duba kai ki ji kunyawo doctor naki ne likitan ki ne kije a duba ki a gaya miki me shi ko baki da kudin treatment in yanzu sai kije ki samu sai ki zo ai treatment naki
an san mata da kunya wani lokaci kunya ke sa ku ki zuwa a bincike ku ko kuma ku fadi irin ainihin abin da ke damun ku saboda ba ku so a ga yanayin jikin ku
wani lokaci kuma saboda doctor inda zai duba mu in doctor din namiji ne ko ni ma ina jin wani iri ne explaining abin da ke damun na sai in ce dan Allah a bani mace ko in ce ma nurse din ita nake son nayi ma magana ni personal kenan ni a kashin kaina haka nake yi so mata mu kokari mu ci da kunya in namiji ne kadai shi kadai ne ki asibiti dole zaki yi mishi magana dan ba wani so dole mu yi kokari mu je asibiti
to maza gumban dutse sarakan kwallo masu jin karfi ko wanda dalili yake sawa kuke gujin asibiti har sai idan jikin ku ya kasa
gaskiya
yasa ba ku iya zuwa haka nan kawai don ku san yaya bugun zuciyar ku a yanayin karfin jinin ku da sauransu
gaskiya ne kamar yanda malam Abubakari ya faɗi cewa tunanin matasa ne cewa wai me zai kai ni asibiti bayan ina ji na ina da karfi ina da lafiya sai dai in na ga na kwanta rashin lafiyar ma da na ji jiki na ga na kasa tsaye na kasa kwance sa'annan zan fara tunanin zuwa asibiti an ce a duba ni me ke damuna kamar yanda ya faɗi gaskiya ni ma bana cikin irin matasan da suke zuwa duba lafiyar jikin su akai akai
to malam Chubal
na'am
kai ma matashi ne kuma a wannan matsala ce wanda yake a tsakankanin matasa ma'ana ba kwa san inda kun ji kuna iya tashi ku yawon ku ba kwa ya dama cewa akwai wani ciwo da zai fara a jikin ku wataƙila wannan abin yake sawa ba kwa zuwa a duba lafiyar ku shin ba ka ganin misali a ce akwai wani abin da yake cewa idan lafiyayyen jini yayi yawa a jikin mutum shi ma yana zama ciwo kuma idan har baka je ka bincika ba ma a za ka sani har a rage a ba wani ma da yake bukata
tabbas irin waɗannan abubuwa abu ne da mutum yakan sani kadai idan yana yawan zuwa asibiti akai akai kamar abin da ya shafi bugun zuciya jini yayi sama ne yayi kasa ko kuma yayi yawa da kuma level na siga da ke jikin mutum duka waɗannan abubuwa ne da sai mutum yana zuwa asibiti yake sani amma ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa da sauran jama'a zuwa shine akwai tunanin nan da cewa in ka je aka gwada ka za a janyo ma aiki
to
yawa ni din nan ni karan kaina misali ne ya faru su biyu na farko mara lafiya na raka asibiti da na raka shi asibiti aka gama mai abin da za a mai sai ya ce kai ni ma dai a dan gwada ni mu gani lafiya na kalau har yana mun tsaye yana cewa dan kanin ka ba kana lafiya na shi haba kalle ni in lafiya ma yana wuce 100% to lafiya na wuce 100%
kana da wannan tabbacin
ba ana gwadawa kawai likitan ne ya kalle ni ya ce min sai na ringa kiyayewa saboda ina da ulcer sai dai kalle shi ce bai ni kuma sai ina iya daga safa dare ban ci abinci kuma lafiya na
kada anaka tunanin
da ya fada mun wannan bayan kwana biyu na fara wani shakuwa haka na ƙara komawa yace mun ulsa ne tun ranar ban sake komawa ba
to an ja ma ruwa
yauwa yana kokari ya kira mu aiki ke na saboda ina zaman lafiya na yace mun
to a lokacin baka yadda kenan ba misali idan da kan saboda kasancewa ka lafiyayye kuma kana yawo ko ina shike sawa idan an gaya muku cewa akwai wani matsala a jikinku ba ku yadda
eh yana da dai daga cikin abin da yasa in aka fada mutum bai yadda sannan kuma idan aka fada mu mutum daga nan sai ya fara duk abin da aka fada mai sai ringa alakanta shi da wannan abin da aka fada mai saboda abin da baka sani ba damun bai damun ka sai abin da ka sani ne daga nan kuma lokaci ne duk abin da ya faru zai zo yana ainihin zama daga abu ya faru zaka ringa alakanta shi da wa'annan abubuwan to wannan yana daya daga cikin dalilan da yasa ba mu san zuwa gaskiya
daya daga cikin kuma abin da ke hana mu zuwa asibiti shine shan magani mu ba mu kanmu magani da kanmu ba tare da mun je an rubuta mana ba
kana jin gidan ba daidai ba
kana jin ciwon kai a ji a sai mun panadol naira 50
ku ne likitocin kanku
eh to wani lokaci ciwon kan ma ila ma ba ma sai ka sha mishi magani ba rashin bacci ne amma kai zaka je ka rubuta ma kanka magani da bai ma kamata ka sha
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma zamu je ga hutun rabin lokaci a shakata da wannan
lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a baikawa ba khiyana
dalla yanzu kuma bari mu koma zauren namun domin jin muhimmancin amfanin zuwa gwajin lafiya tare da kwararriyar likita a bangaren kula da walwala da jikin dan adam
to ga kadan daga cikin amfanin zuwa gwajin lafiya daga bakin Dr. Amina Ikram Isa Bello
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Dr. Amina Ikram Isa Bello likita ce ni a bangaren kula da walwala da jikin dan adam shi dai wannan gwaje-gwaje da ake kira da medical check-up da mutum zai je gwada sassan jikinsa ba tare da wata lalura ko rashin lafiya ta kai shi asibiti ba yana da matukar amfani saboda ko mota ce mutum yake da ya kamata a ce ko yaushe yana dan canjin oil da man motar da bakin mai da wasu abubuwa in ba haka ba jiki ne ana amfani da shi kullun kana tashi kai amfani da jikinka kai abubuwa kai hidima kai abubuwa da yawa saboda haka dole jiki yana da buƙatar shi ma a dube shi kuma yawanci cututtuka yanzu da ake samun su da har suke kaiwa da rasa rayukan mutane da ake yi da yawa yawancin su suna farawa ne ƴan karamin faɗan karamin measure suke farawa to kika kenan wannan yana da amfani gwajin gano kananan cututtuka a jikin mutum har da zaka iya korar su saboda haka tun kana matashi ko matashiya ya kamata ka dauka wannan habit din ko ka dauka wannan hali na zuwa a duba ka kuma yawanci idan aka gano cuta tana ƙarama ana iya maganin ta tun da wuri kafin ta yi nisa yana ƙarawa rayuwa inganci
mace zai iya rayuwa mai inganci mai tsawo. Shi dai wannan gwaje-gwajen matasa tsakanin shekaru 20 zuwa kamar shekaru 50 ana so su yi akalla ko sau daya a cikin shekara daya zuwa shekara uku. Dattijai kuma da suka wuce shekara 50 ana so su yi akalla sau daya a kowace shekara. Waɗanda kuma suke ɗauke da larura ta wata rashin lafiya, misali masu cutar hawan jini ko wasu abubuwa kamar haka, ana so su kuma su yi akalla sau biyu a kowace shekara. Abinda yasa na kira waɗannan cututtuka, wani lokacin ana samun ƙananan matasa ba dattijai ba suna samun irin waɗannan larura ta rashin lafiya, misali ta hawan jini da diabetes a ƙananan shekaru.
Wani amfani shi matashi ko matashiya za ta samu idan tana zuwa ana duba yanayin lafiyarta akai-akai?
Abu guda uku: ka samu sani, wato awareness, ka samu sauki na kuɗi da zaka kashe a wannan shekarar, kuma kai kanka ka rage wa kanka, ka rage wa jikinka wahalar ciwo da zai ta yi cikin wannan shekarar gaba ɗaya. To kin ga ko ai wannan abu mai amfani ne. Kuma akwai cututtuka da muke da su na gado, yawanci idan aka same su tun da wuri ana iya magance su, mutum ya zama ya rayu watakila bai jikkata da wannan larurar ba ko wannan rashin lafiyar. Saboda haka gwaje-gwaje yana da matukar amfani, saboda haka muna ba wa matasa shawara ba sai da dattijai ba, matasa ma ya kamata a cikin shekara ɗaya zuwa shekara uku akalla sau ɗaya mutum ya je a duba lafiyar jikinsa, likita ya bashi shawarwari da za su inganta mishi lafiya.
To tauraruwar mu ta yau ta yi fice ne a fannin ilmantar da yara marayu a cikin al'umma, da har ta kai ta kafa kungiya ta musamman don hidimar da marayu. Muna tare ne da Hajjiya Zubaida Bature, inda muka tattauna da ita akan gudunmawa da kuma tasirin da take da shi ga al'umma da take zaune a cikinta. Hajjiya, bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dai sunana Hajjiya Zubaida Bature, ni ɗan ƙasa na state a Funtuwa local government. Ina yi aure sama da shekara 33. Ina da yara, ina da jikoki, ina da mai gidana wanda kullum shi ke taimaka min nake gudanar da duka al'amurana.
To kamar yanzu ma a zance muku ƴan aji tare na gansu da ita da mijinta, inda kuka san a ƙasar Turai. To bayan haka Hajjiya, wani mai janyo ra'ayinki ne akan taimakon marasa ƙarfi, marayu?
Abin da ya jawo hankalina farko, inda na tashi na gaban mahaifina da mahaifiyata, na tashi na ga iyayena masu taimako ne, na tashi na ga mahaifina ba abin da yake yi sai sadaka, sai kyauta, sai ya zai ya taimaka, ya zama tsani na al'umma. Duk lokacin muna yara za mu kai da ake kawo mishi takardun neman aiki, ya bar inda yake taikar da ake nema. Abin da ya jawo hankalina in yi taimako shi ne daga gado irin nasu.
Da wani mataki kika fara ko da suwa kika fara taimakawa ɗin?
To matakin da na fara taimaka ma ɗan uwana na jini, wa'anda duk lokacin ni tunanina dama ya zan yi in taimako. Abin da nake da shi kaɗan, dama ni dai tunanina ya za a je makaranta. To ƙannina da suka rage da ƴan uwana, sai na fahimci cewa ilimin nan in ba shi muka tsaya muka bada shi ba, to ba za mu abin nan ba. To a haka daga biya musu waye lokacin, in biya musu ja, kuma in yi struggling, in nemo musu admission, kuma in yi sponsoring ɗin su. Wannan abu ya bani dama da naga suna aiki, suna iya taimakawa suwa, sai naga to ai bi alhamdulillah. Dama Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fara taimako ko in zaka yi taimako ka yi kusa, sai naga ya zan yi in taimaka ma al'umma. To a unguwar da nake na tashi na waye gari da safe, zanga ana yawo da baro, ana za a kwashe bola. Idan muka fito za mu ga yara ne ƙanana, in muka tambaye su ina iyayensu za su ce sun tafi gidan aiki. Yawancin mu ba mu yadda mai aiki ta tafi da yara, so a haka na fara binciko su, sai ina ɗaukar sunansu, in iyayen sun dawo in cikuzo wace makaranta suke, zan ce to zan biya musu kuɗin makaranta boko da Islamiya. Yayin da kuke can kuna aikin ku, su kuma yaran ku suna makaranta, maimakon da tashin hankali ko wani bacin rai ko wani fada da za a yi su shiga ciki. To kuma makarantar da nake sa su, sai na taimaka, da yake ina da kasuwanci na, kuma na fara da kaina, sai na rika sa su private school kenan, makarantar kuɗi, saboda ina son wani tsari da zai tafi, wanda ina so in sa shi ya zama wannan tsari nawa ne, duk wanda zai biyo da taimakon irin shi zai yi.
Akan kira ta suna uwar marayu, to a cikin yaran nan shin dukansu marayu ne wanda ke talafa ko kuwa har da masu uba?
Eh, gaskiya da zalla marayu ne, amma da yake muna da malamai, muna da iyayen kungiya, sai suka ce a'a, ai abin ya wuce, a dauki maraya a hada da marayu da marasa karfi. So yanzu marayu ne da marasa karfi muke dauka, amma cikin kashi 10 takwas marayu sun biya akan marasa karfi.
Zuwa yanzu kike yace na ku mutane ne kika taba rayuwarsu?
Gaskiya mutane suna da yawa, muna da abubuwa kashi kashi. Mu yadda muke yi, tijaran da zai taimakanta yana da sponsor kenan, yana da mai daukar shi. To a karkashin wannan masu daukar dawainiya muna da sama da 700.
To kenan kina nufin bayan da kika fara abin da kike na tafiya sai kuma kika kafa kungiya?
Sai na kafa kungiya da na fara haka, dan inda na tafi na kai yaro makaranta na shirya na fiya, to lokacin ba ta da suna sai ne designing form, amma ba suna. In na je sha'ani ko in na je wani kuri zan tashi in bayani in ce to ni ga kujerina ina neman taimako, ku zo mu gudu tare mu tsira tare. To mutane sai kasance sun ga saukin duk abin da na yaro, muna da file din su, mu za a kama report card, mu za a kama da haka din, sai muna kafa kungiya ita ce Umma Aidan Marayu Foundation. Shi ina Islamiya zalla mun fi 3,000 ko 2,000 da wani abu, sai kuma muka rika biyan wayar da Neco da Jam, kuma wannan program ne daban. Ya kasance bayan wannan muna biya, mun bude wannan kungiya ne domin mu taimaka ma marayu akan ilimi. Sai yanzu kuma yazo idan za a yi masa aure muna masu, muna kurin sana'a da muke koya musu sana'o'i, sannan muna gina muke rijiyoyi ga masu bukata, muna gina masallatai. Bayan yanzu muna da gidaje wanda Allah ya ci irin aka ga tausayi a karkashin Umma Aidan, akwai wanda aka gida mu gidaje suna can suna zaune da iyalansu.
To da yake Hajiya kulla da mutane da kuma mu'amala da su abu ne wanda ya kunshi yin hakuri da sauransu, kuma mutane suna da ɗabi'a da halaye mabambanta. Me ke ba ki ƙwarin gwiwa ci gaba da irin wannan aiki naki idan misali kin samu karayar zuciya akan abu?
Wallahi abin da ke ƙara min ƙarfin gwiwa idan na ga marayuna da yadda suke, kuma na kai su makaranta, na ga ashe masu hazaka ne, dama ce ba su samu ba, shi ke ƙara sabarar da ni. Abinda kuma ke sa min soyuwa idan na wuce, ana cewa Umma Aidan to in dai zan wuce layi, zaka ga daga makota, daga gidaje, daga ƴaƴa an fito da gudu, wani ya rungume ni, wani ya shi min albarka, wani ya fashe da kuka, suna godiya cewa ke kika cire mu daga cikin wannan. In ce ni tsani ce Allah ke cirewa, to wannan abu zai sa ba dare ba rana, kullun Allah shi ke da kullun, sai na fita ne aiki. Abin da ke karfafa ni kenan, aikin da muke muna ganin amfane shi. Kuma yanzu haka suna university, wasu suna NCE, wasu suna Foley, dukkan su in ka tafi zaka ga suna yin kokari kuma da yajin wai. Abin da ke dan nake dan fama da shi, zan ga mutum ba mai san ka ba, baka san shi ba, ka fito zaka taimake shi tsakani da Allah, sai tafiya ta tafi. Amma fara ganin madarajin dadin abun, sai iyaye su koma daga can su ce ayyansu aure za su yi, ko kuma za su tashi su ce su gashi ga wasu dalilai wanda bai kamata tunanin su ya ba su haka ba tunda sun fara gani. In ga mun ne tuka za a warware mana,
misali wasu suna tunanin za tuna so su taimaka, ko wani yana son ya taimaka amma kila ban karfi bane, bai da kuɗi ko kuma kila bai da ayyansu dabaru, to wani shawara za ki ba shi ta inda shi ma zai iya taimaka ya taba rayuwar wayansu ko da mutum daya biyu ne?
Gaskiya ne, wato idan mutum ya ce sai ya shirya ko sai yana da kuɗi ko ba zai yi, shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ceci kanka da ɓaran dabino, kenan dabino in zaka fara shi ka bada shi, shi ma sadaka ne. To akwai hanyoyi taimako da yawa, magana mai daɗi sadaka ce, ka bada ruwa sadaka ne. Sannan wannan aikin idan na ce a lokacin sai na zama yadda nake so in yi shi da ban yi ba, sai gashi yau mutane sun amfana da yawa. Abinda ake so ka fara samun tunani mai kyau, har in ka samu tunani mai kyau to ka ci ribar tafiya, ba kuma inda sako na bai kaiwa. In ce alhamdulillahi saboda sama da mutum 3,000 ko 5,000 suna alfahari da ni, kuma na zama tsanin farin cikin su.
To ga zarabar waka daga matashin mawaki Jibril Jalatu zuwa gare ku masu sauraro don ta su sukata.
Ba ke ba
Kafin mu karkare shirin namu zamu leka filin kwalamarmu.
Yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu. Malama Aisha barka da zuwa.
Barka ka dai. Assalamu alaikum masarrai.
Malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren.
Ta yau muna da lemun zogale. Kin san zogale yana da amfani kala-kala.
Haka aka ce nage dadi goma ba?
Akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwadan zogale. A yi shi kadai shi kadai a akwai lemu wanda yake yana da amfani sosai a jiki. Yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya.
To masha Allah to kaman za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kaman kunu ne sha kaman
lemu.
Lemu ko? To
wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi. Akwai zogalen shi kanshi akwai kuma kokumba wato burji da Hausa suke faɗa. Sannan akwai madara, akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano. Da farko dai uwar gida zaki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta. An fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma dukkin san abu dai aka ce mishi ɗanye ne. To zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita.
Abin amfaninsa ma yana ciki
sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalenta. Ke zuba abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ƙanana. Ki yayyanka shi ƙanana sai ki hada cikin abin markaɗe ki markaɗa shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan ƙara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin ɗanɗano ki jijjuya sai ki sa shi a fridge in kika sa a fridge ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha kuma uwar gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida amma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after meal
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Najeriya Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya
shirin su BOA musayina ba bayyar Amurka yau ta tantance za su ba